Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19:31-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci. Baba Yakub mai kiri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsi na ranar Laraba 26 ga watan Afrilu. To ko bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji cewa hukumar INEC tana shirin gudanar da aikin rajistar masu zabe a fadin kasar Najeriya musamman ga matasa da suke cika shekaru 18 a daidan wannan lokacin. A jihar Adamawa kuma mutanen Madagali ne suke shan bukukuwa na nuna jin daɗin su ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a yankin. Haka kuma muna da wato maimacin shirin ciki da gaskiya da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, da kuma sharhin wasu da jaridun kasar Kamaru da Muhammad Awal Garba zai gabatar da sakonni da kuka aika mana. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Da alamar tsohon mai baiwa kasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu kasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da yayi musu, abinda shugabannin kwamitin bincike na Majalisar Tarayyar Amurka suka gaya manema labarai kenan jiya Talata. Wannan cimma matsayar bai ɗaya na jam'iyyu wanda ba a saba yi ba, wanda aka yi a majalisar ta Capitol Hill, ya zo ne bayan da fadar shugaban Amurka ta White House ta ƙi bada kwamitin takardu masu alaƙa da harkokin Michael Flynn da yi da 'yan ƙasashen waje. A matsayinka na tsohon jami'in soja, bai kamata ma ka karɓi kuɗi daga wurin Rasha ko Turkiya ko kuma wani ma ba dai. Kuma ga dukkan alamu abin da yake nan, a cewar shugaban kwamitin bincike Jason Chaffetz, wanda ɗan Republican ne daga Utah. Fadar White House ta maida martani jiya Talata da cewa ita bata sani ba ko tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaron ya karya wata doka a harkar da wato harkarsa da wasu ƙasashe na karɓan kuɗi da ayyukan da ya musu.
Tashar talabijin ɗin da ta fi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai a ranar Juma'a da ta gabata kan wasu sansanin sojoji da ke lardin Bok da ke arewacin ƙasar shine mafi muni cikin duk hare-hare da Taliban ta taɓa kaiwa, kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250, sa'annan ta zargi gwamnati da yin rufa-rufa. Gwamnatin ta yi ta shan suka saboda kin bayyana adadin abinda wato waɗannan mutane ko kuma wanda da abin ya rutsa da su bayan an yi kwanaki da kai wannan harin, wanda aka auna rundunar ta 250 ta sashen ta na sojojin Afghanistan na helkwatar lardin Mazar-i-Sharif. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Afghanistan ya gaya wa majalisar dattawan a ranar Lahadi cewa jami'an sojoji sun gaya masa cewa waɗanda suka mutu wajen 131 ne, a yayin da kuma 'yan siyasan yankin ke cewar mutane sama da 150 ne suka mutu da farko. Bisa ga bayanan da aka tattara daga kafafe da dama, yanzu an tabbatar da mutuwar sojoji 250 daga larduna 10, a cewar kafar labarai ta Tolon News a jiya Talata. Tana mai danganta rahoton nata ga abinda ta kira kafafe masu tushe.
To karfa a shafa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiragen yakin Turkiya jiya Talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK wacce aka haramta, da kuma wata muhimmiyar kungiya mai dasawa da Kurdawa wacce ke kan iyakar Siriya da Iraki, inda wasu ƙananan ƙungiyoyin fafutuka na Kurdawa ke ta wato taka muhimmiyar rawa a wata haɗaka marar ƙarfi ta yaƙi da ISIS. A wata takardar da suka fitar da yammacin jiya Talata, masu sa ido na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya sun ce akalla mutane 18 ne suka mutu a harin jirgin saman, sannan suka yi gargadin cewa da alamar adadin mace-macen ma na iya karuwa. Da Turkiya da Amurka da Tarayyar Turai dai sun ayyana PKK a zaman kungiyar ƴan ta'adda wadda ta yi shekaru gomai tana ta gwagwarmayar kwatar ƴanci daga gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara. Kuma jiya Talata sojojin Turkiya sun kare fadadadden hare-haren da suka kai. Da haka wargaza ƙananan ƙungiyoyin ta'addanci masu yin barazana ga tsaro da haɗin kai da kuma mutuncin ƙasarmu da al'ummarmu, sannan kuma a matsayin wani ɓangare na damar da muke da ita ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa mun kai hare-hare da jirgin sama, a cewar wata takardar taƙaitaccen bayanin sojojin Turkiya.
A daidai lokacin da ake ƙara zaman tsartsar game da batun shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, jiya Talata sojojin Amurka sun fara jigilan wasu na'urorin tarwatsa waɗannan makamai na TAT. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Hukumar zaɓe a Najeriya ta ainihin tana shirin fara aikin rubuta sunayen masu zaɓe a faɗin ƙasar, a cewar wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji. Hukumar za ta fara wannan aiki na gama gari ne a ranar Alhamis ɗin gobe. Da yake mata ƙarin bayani akan wannan aiki, Alhaji Usman Musa Wase na hukumar ainihin ta ƙasa a jihar Plateau cewa ya yi.
Tunda akwai waɗanda suka cika shekaru 18, akwai kuma waɗanda suke son su canza wurare da da suke, akwai kuma waɗanda suka rasa katutukansu, kuma waɗannan aiki za mu yi su ne a kowane office namu na local government. Wannan aiki za mu yi shi na tsawon wata uku. Bayan mun kammala wannan wata uku, za mu buga katutuka maraba, sannan daga nan za a sake ɗorawa. Mun yi la'akari da wasu matsaloli da aka samu a baya, kuma wannan hukuma da haɗin kan sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin nan, muna haɗa kai domin ganin cewa ba a sake samun aukuwansu ba.
Batun na'urori fa?
Eh, alhamdulillahi muna da na'urori a ƙasa wadda za mu yi waɗannan ayyuka.
To ta yaya za ku tantance waɗanda shekarunsu bai kai ba?
A nan ne muke buƙatar haɗin kan jama'a. Ya kamata iyaye da sauran ƴan siyasu su ba mu haɗin kai, domin ba daidai ba ne a ce mutum bai shekara 18 ba a jefa shi cikin harkar siyasa.
Wasu da suka halarci taron sun ba hukumar zaben shawarwari kamar haka.
Sunana Grace Jerry. Damuwar mu shine duk mun san inda ake barin ƴan nakasasu a baya. So in aina za su iya producing ballot paper nasu in braille, kadin zabe in braille form, inda makafi zai iya taba zai san meye ne, wani party ne, kuma zai san inda zai sa hannun shi yayi voting da kanshi. Kuma kurame an kamata ana sa kaman interpreters wanda za su dinga yi musu signing da hannu.
Honorable Damishi Sango, local government da suke karkara ba na birni ba, wayansu jama'a suna da nesa, sannan kuma ya tafiya dogon tafiya, kuma ya je a ce mishi a injin ya lalace, kuma ba wuta generator, battery ya mutu, maimakon a yi shi local government ko ta je a yi shi award.
Sunana Binkur L Binkur. INEC suna kan nasu, mu ma muna kokari mu gaya ma mutane ku fita ku je ku karba kati nan, domin ba da shi ba ba za a yi zabe ba.
Basaraken gargajiya kuma Dagon Re Haifan Paul Taditok yace za su ba da goyon baya wajen fadakar da al'umma su fito don yin rajista.
Ba dalilin da wanda shekaran shi bai kai ba ya je zauna wajen, ba abun rana daya bane, abun da za a ci gaba da yin shi ne.
Komandan rundunar tsaro ta Special Task Force a nan jihar Plateau, General Nicholas Rogers, ya hori jama'a su gudanar da rajistan ba tare da tada hankali ba.
Duk mutum za su yi registration su tabbata su yi abin da ya kamata su yi, kar su ja mana problems a wajen nan.
Hukumar zaben tace za ta gudanar da rajistan ne daga yanzu har zuwa shekara ta 2019. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji. A jihar Adamawa kuwa mutanen karamar hukumar Madagali ne sun shirya shagulgula na yin bukin bayyana farin cikin su ga kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin Boko Haram da kuma samun zaman lafiya a yankin, wadda ya fara fadawa a hannun Boko Haram din a jihar Adamawa. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya arci taron na bukin da aka yi, kuma ya aiko mana da rahoto akan, yana cewa
a cigaba da addu'a yanda zamu samu kayan zaman lafiya kun sai da addu'a babu magana kincin babu magana vegan babu magana addini musulunci da sauransu addu'a na Allah ne kuma kowane lokaci Allah zai karɓa addu'a
da suke gabatar da jawabansu sarakuna iyayen al'umma da kuma shugabannin addini a yankin shi mako yaba ne da rawar da dakarun Najeriya da kuma yan sa kai suka taka na gani an kawar da yan Boko Haram daga yankin
muna gaba da manyan da suka haɗa kai da suka mana wannan bikin saboda murnan samun zaman lafiya a madadin wannan gaba da mu anna ya fara ba mu lafiya da zaman lafiya a kasan mu gaba daya
tun farko da yake jawabi Shugaban karamar hukumar Madagali Honorable Yusuf Muhammad yace ko an shirya bikin ne domin nuna farin ciki game da nasarar da aka samu a yanzu.
Yo al'umma Madagali kalgoma sun koma gida. Shin ya sauka gani ya kamata mu nuna wa duniya mu gode wa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mu gode wa shi gwamnati Bindo na Adama da hadin kai da aka yi wannan magana tsaro. So kowa koma gida Madagali ko zaman lafiya sosai.
Wannan biki na mako zuwa ne yayin da aka samu harin sarika noke a wasu yankunan da aka kwato. Batun da dan majalisar wakilai mai wakilta mai cika da Madagali Mr. Adamu Kamale ke ma kira da ƙara kaimi.
Mu gode Allah farko mu samu har mu taruwa mu raye mu kide-kide. A yanzu dai alhamdulillah mutane suna kan komawa. Abinda zamu iya fada illa sai dai mu ce har yanzu dai da shorara ne a kaba. To ya kamata sojojin Najeriya su suke karfafa batun tsaro a Madagali musamman kauyukan da suke kewaye da Sambisa.
An dai kammala bukukuwan ne cikin koshin lafiya duk da yunkurin da wasu 'yan Boko Haram suka yi kai hari yunkurin da kuma dakarun Najeriya ma suka tarwatsa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai a shakata da wannan waka a kan iji. Madalla a gaida Abu Kalangu da waka. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma wato ƙarfe 3:14 kenan na dare a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ci gaba da jin bayanin ƴaƴan marigayi Kaila Galadiman Kwarko, yankin karamar hukumar Goram ta jihar Jigawa, waɗanda tun mahaifinsu yana da rai aka je aka rushe wani sabon gidan da yake ginawa a garin Goram, a daidai inda a yanzu aka gina gidan shugaban majalisar karamar hukumar ta Goram. Tun daga lokacin da aka rushe wannan gini na mahaifin nasu, har zuwa yau ba a biya su diya ba. Ba a ma ce musu wani abu ba game da wannan nuna iko da aka yi musu. Lamarin nan ya faru tun gwamnatin da ta shuɗe. Yau za mu ci gaba da jin bayanin yadda aka yi aka rushe musu gida da kuma roƙonsu ga gwamna Muhammad Badaru Abubakar.
Abinda za a ƙara tambaya shi ne wannan gidan naku da aka rushe, kun waye gari, wa kuka ce ko da yake kace ma ba a san ma lokacin da aka rushe ba, kawai an waye gari an ga gida a rushe ne. kaga wata kila za ta dauka ko wata guguwa akai kuma wasu aljanu ne kenan suka rushe gidan.
Na'am. To Allah da ikon shi dai wannan rusodin da aka yi ba guguwa ce ta yi ba kuma aljanu ne suka yi ba. Mutane ne masu hankali da koshin lafiya suka je suka sa aka rushe masu san ransu. Wanda da aka rushe wallahi nake ga maka babu wanda aka nema a cikin iyalan marigayi Alhaji Kela Galadima Kurko. Kawai dai mun ga guri a rushe. Mu da kashe ma zargin da muke ma lokacin ko saboda ba ma tare da gwamnati ne. Akai mana wannan kabilancin. Aka rushe guri aka zo ko kusa kwaya ɗaya ba mu dauka ba. Ballantana kwano ba mu san kuma ya ake da shi ba. Har yau har gobe a cikin halin da ake ciki. Bayan zuwan wannan gwamna nema shine kamar yadda na ga maka a baya aka yi kokarin cewar ya bada umarni suka zo daga Ministry for Local Government muka zauna.
Wannan gida naku da aka rushe da wasu watakila filaye na wasu da aka yi amfani da su menene yanzu a daidai wannan wajen aka gina?
Yanzu a daidai wannan gidan abin da yake gurin nan shine gidan tiyama gidan shugaban karamar hukumar Gwaram wadda aka gina a kowace karamar hukuma a Jigawa a lokacin wacce gwamnati shine a gina an gama komai kawai daga gaban shi ne ba karisa aiki ba wajen parking din motoci shine kawai ba karisa ba amma gidan nan shi tiyama kantoma ne yanzu ma yana shiga da sauran baki ana shiga an gama gini an yi komai tun tsawon shekara biyu aka gama ginin.
Waye shugaban karamar hukumar Gwaram lokacin da aka rushe wannan gidan?
A lokacin da abin ya faru shugaban karamar hukumar Gwaram shine Bala Silikila. Bayan ya sauka Hannafi Yakubu ya zo ya hau wanda kowanne daga cikin su babu wanda ba mu tuntube shi ba akan babu wanda mu tuntube shi ba akan wannan haƙƙi namu.
Yanzu me kuke so ku gani?
Yanzu abin da muke bukata ga wannan gwamnati mai albarka kamar yadda nake ta kiranta mai albarka ne saboda gwamnati ce karkashin adalan mutane shi gwamnati shi mai girma gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar muna kira gare shi da ya duba Allah a taimaka wannan haƙƙi na marayu a taimaka a fito da shi a ba mu haƙƙin mu kamar yadda al'amara suka nuna.
Tunda jiha ce wato take daukar tunda abu ne na karamar hukuma ya kamata akwai haɗin kai kenan tsakanin jiha da karamar hukuma wajen gudanar da wannan gini ko kuma wannan rushe gida da amfani da filayen da aka yi.
To mu asali dai tunda karamar hukuma da ita ce wannan abu ita muka sani amma tunda ita ma tana da na gaba saboda haka shi yasa muke kira daga sama din da cewar a taimaka ta taka rawar gani wajen cewar karamar hukuma ta bamu haƙƙin mu.
Yasin wannan gida da aka rushe da kuma girman filin nawa kuka yi misali inda a ce kun nemi ko wani dillali ko wani mai safiyo na filaye kuna ga zai kai kamar nawa a kudin Najeriya?
To akalla a wannan lokacin abinda muka kashe ya haura miliyan biyu a iya wannan gini tun daga lokacin da aka sayi fili aka fara zuba foundation da komai har aka je wannan matakin ya kai miliyan biyu amma a takaitaccen nan abinda aka rubuta za a bamu shine miliyan 1,320 da 977 shine mu abinda aka yi kiyasin shine namu na shi iyalan marigayi Alhaji Kela Galadima Kurko shine abinda muka yi shi yasa na ga maka a baya kusan ma mu kawai sai dai a rage mana asara amma ba wai an ba mu hakkin mu bane.
Ya nuna babu wani notice da aka bayar ko sanarwa cewa za a yi rushe kawai a takaice dai kawai kun tabbatar kawai tashi ku kai ku gaba gida dai ya kwanta.
Kwarai da gaske babu notice babu komai kamar yadda na ga maka a baya mun wayi gari bazan taba mancewa ba ranar Juma'a wallahi aka muka wayi gari kawai gidan nan an rushe shi kuma kafin a yi sallan Juma'a a taso ko kwayar blow babu kofofi ballantana kwano ko kusa mu kuma ko babu abin da muka dauka wannan a cikin wayannan kayayyaki.
Waɗannan kuɗaɗe dai kuke bukata dai a baku yanzu tunda dai ya riga an yi gini a wajen?
Magana ta gaskiya haka magana ka take wayannan haƙi wannan haƙi namu muke bukata gwamnati da ta duba Allah ta duba nauyin haƙin marayu ta fito mana da wannan haƙi namu.
Don wani lokaci irin wannan ya faru akan sauyawa mutane wasu filaye idan gwamnati tana bukata ta yi aiki da wasu filaye na mutane masu takarda mai sahihanci takan ce to za ta kawar da su ta ba su wasu sabbin filaye.
Na'am. To wannan magana da kai mun ji ta yafi kirge akan cewa za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗi. Zirga-zirgan da na yi daga kwarko zuwa karamar hukumar Gwaram ban san iyakansa ba duk ba don komai ba akan cewa wai za a fara yanka mana filaye kafin a biya mu kuɗin mu. A takaice yanzu babu filin da aka yanka mana babu kuma wancan kuɗi na abin da muke tunanin za a ba mu ba ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda biyu.
Na san irin garin su sarar su kila garin duka garuruwa ne da in kana bin ma wannan babban titi da ya taso daga Kano zaka bi ka ga shin wannan gari na ku na kwarkon a daidai na yake daga cikin garin Gwaram.
So wannan gari na mu na kwarko idan kana tafiya misali hanyar Gombe hanyar Basirka kenan kana dan barin garin Gwaran tsohuwa ka dan kafin ka karasa sabuwar sakatariya akwai wani titin da ya bi hannunka na dama. To kana dan shiga titin kadan ga wannan gida
na da wani gari da ake cewa kafin madaki.
To ba hanyar kafin madaki bane, hanyar kafin madaki hanya ce hanyar Babaltu. Nan shi wannan gari namu na kurku kana bin wannan hanya ta hannunka na dama da ka wuce tsohuwar Gwaram kadan ga titin nan yayi hannunka na dama ya shiga kudu wannan titin shi zai kai ka har kwarko gundumar Fagam kenan.
Kuma a cikin karamar hukumar Gwaram din ne duka garin
yake, a cikin karamar hukumar Gwaram garin yake.
Yanzu ya nuna gidanku da yana nan a wannan kwarkwade.
Yanzu ainihin gidanmu mahaifarmu shine yana nan a nan wannan gari na kwarko.
A ƙarshe gaba daya wace kalma ce ta ƙarshe ita karmar hukumar Gwaram ta faɗa muku da asalin halin da ake ciki dan watakila yin abu ya ja zare irin wannan ƙarshe sai ya kai ga har kotu mai.
Na'am. To magana ta gaskiya mu bamu da ƙarfin da zamu ja da gwamnati har zuwa kotu. Munya ta kokari dai tun a baya mu ba hanyoyin da muke gani ya kamata mu bi domin hakim ya fito. Kuma tabbas wannan kai da kawa da muka rinka yi domin hakim ya fito yana zuwa kunnan wayanda ya kamata ya je musamman na kasa-kasa kamar Ministry for Local Government da sauran masu wadda abin ya shafa kamar haka yana zuwa kunnan su sun sani. Amma magana dai kullum magana ita ce mu ƙara hakuri. Last ruwa na ƙarshe da nayi option shi Deputy Director makemakin Director na Ministry for Local Government a yanzu da nake maka magana nan ya fi wata biyar rabo na da shi ba waya ban kuma je office ɗinsa ba saboda da a baya ina zuwa shi nake zuwa na tuna masa abinda kullum ake faɗa mu yi hakuri mu yi hakuri. So idan ni na gane yaran da suke mun haka to fa sauran kanne na ko yara da sauran wanda hakki ya shafa su bai zama lallai su idan naje na ga musu na karanta musu wannan karatun su gane ba idan har ni na gane. So magana ta gaskiya muna kira ga gwamnati da babbar murya da cewa ta taimaka wannan hakki namu ya fito.
Wani ke a ƙarshe gaba daya ina labarin sauran masu filaye a wannan a gefen filinku su wanda su ma abun ya shafa kuna da labarin su sun samu wata diya?
To magana ta gaskiya ba su samu wata diya ba saboda duk yawancin waɗanda wannan dai abun ya shafa muna tare da su muna tuntuɓar juna tsakanina da su saboda namu ne abin ya fi shafa saboda haka suna tunanin mu tunda namu babban abu ne sai mun fi samun hakkin mu kafin su samu ko kuma dai sanadiyar namu za su samu nasu suna tuntuɓa ta. Amma magana da yake ga musu dai su din masu ƙara hakuri kamar yadda idan naje ake ga mu
sun gode kwarai da gaske.
To ni ma na gode Allah Ubangiji ya taimake mu gaba daya Allah kuma ya sa wannan koke namu ya je kunnan wanda ya kamata ya je. Allah Ubangiji ya bada ikon a bamu wannan hakki namu. Allah kuma ya sanya wannan gidan radio mai albarka alkhairinsa da kuma taimakon duk da ya kamata ya samu daga gurin Allah ta'ala ina masa wannan fata. Assalamu alaikum nagode.
Kaila kwarko kenan. Masu sauraro za mu tuntubi gwamnan na jihar Jigawa domin jin abin da zai ce ko kuma zai game da wannan kuka. Idan muka samo bayani za ku ji cikin wannan shirin namu. Ma'ana za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.
A gaida Ibrahim Alfa Ahmed da tawagarsa. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar Kamaru daga Muhammad Awal Karba.
Don fara shirin da jirin namu ne da jaridan The Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. An da ta rubuto mana cewar kotun sojoji na kasar ta Kamaru ta yankewa dan jaridan sashin Hausa na tashin RFI wanda yake wakiltar su a arewacin kasar ta Kamaru Ahmed Abba hukuncin shekaru 10 a gidan yari bayan ya kwashe sama da shekaru 2 ana yi masa binciken gwagwab sannan sun same shi ne da laifin hada baki da abokan gaba da kuma rashin baiwa hukumomin tsaro labarai na sirri akan maharan Boko Haram Ahmed Abadi an haife shi ne a garin Marwa sai kuma jaridan Integration cewa ta yi ministan kasafin kudi na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma na hannun dama Mustadiya Felix Samba an gano cewa ya gina wani makekin gida wanda babu irin sa a kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya ya gina gidan ne a wani anguwa a bayan garin birnin Yaounde wanda yanzu haka wannan al'amari dai shine dauki hankalin jaridu da mujallin kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin ana ganin cewa kudin gwamnati ne ya waware kuma ya gina wannan gida nasa amma har yanzu shugaba Biya bai ce komai ba sai kuma jaridan Le Metayo ita kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru za ta kashe kudade har miliyar 113 na sefan kudin na Jamhuriyar Kamaru domin gina wani hanya na garin Baminda zuwa garin Babajun jaridan The Post kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya ya jagoranci wani bikin yaye jandarmomi guda 176 a babban makarantar Horace da dakarun tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru dake birnin Yaounde jaridan Informatin kuma cewa ta yi waɗansu kanal-kanal guda biyu ɗan bangaren ɗan awaren Ingilishi sun dankara manyan malaman cocin birnin Baminda da kuma garin Boya a gaban kotun kasar dake Yaounde domin cewa su ne suka sanya bangarorin ɗan awaren Ingilishin har yanzu suke ta ci gaba da boran su kuma sun ce har yanzu ayan su ba sa karatun zamani zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Anadolu anda ita ma ta fayyace mana cewar majallar Jean Afrique ta sanya shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Paul Biya a gaba da caccaka wajen irin bakin mulkin da yake yi a kasar sa ta Jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amerika. Ni ne Usman mai caji handset kare shanu Olodo Ogun State Nigeria. Ina son in bada ra'ayina game da zargin da ake wa mai martaba sarkin Kano Alhaji Lami da Sanusi. Waɗansu suna cewa wai yana kwashe kuɗin fada ko kuma yana almubazzaranci da ita. To mu ɗan Nigeria idan ba mu manta ba a lokacin da Lami da Sanusi yake shugabanci a Central Bank a lokacin mulkin Jonathan ai kona da waɗansu kuɗi inda ya nuna rashin amincewarsa har ya bayyanar da abin a dalilin haka yasa an ka fitar da shi daga aiki an ka tsaye da shi an ka fitar da shi to idan shi mai goyon bayan kwashi kuɗin al'umma ne ai tun lokacin ne zai bada goyon baya to bai bada goyon baya ba a lokacin da yake shugabancin cibiyar kuɗin Najeriya wato Central Bank a nan gidansa a Kano fadar sarki a gidansa zai yi wannan abun saboda haka ina ga kira ga sarkin Kano mai martaba sarkin Kano shi yi hankuri saboda shi shugaban al'umma ne ko mu talakawa muna da makiya balle shi da sarki saboda haka shi yi hankuri Allah ya ba mu sa'a ya aza mu kan makiya assalamu alaikum
assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hula gwallo a ina kira da Musa Buhari original ba hoto kwafi ba kuma da gaba da shugaba Buhari da addu'a da kuma wannan karatu mun shi shugaba Buhari duk abin da yake fa ba dan kansa yake ba yana yi ne domin talakawan kasar nan kuma ci gaban wannan karatu mun na kai mu dage da addu'a inda su muke suke da niyyar ma shi a kansa su mu dage da addu'a Allah kariya mana lagon su mai ku talaka mai magana malam mai zanen hula
assalamu alaikum mai magana Alfa daga Jada don Allah don Annabi muna tambaya gwamnatin tarayya kamar janar Muhammadu Buhari nukan gwamnonin nan kan baya tura musu subvention kowane wata ne kashi nan mu yanzu nan wata hudu a jere gwamnati ba ta ba mu komai ba don Allah don Annabi shugaban ƙasa a sa mana hannu gwamnatin Adamawa yanzu a jere mu ma a katon local government health education wata hudu a jere ba
yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaice da alamar tsohon mai baiwa kasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin ƙasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu ƙasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya masu abinda shugabannin kwamitin bincike na majalisar tarayyar Amurka suka gaya mana labarai kenan jiya talata
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da al'asar za ku ji wasu abokan aikin mu za su shigo da sauran shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wanda ya shirya kuma ya bada umarni wato Solomon Abu, da kuma injiniyan mu na wannan safiyan wato da ake kira Charles Hawkins. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya.